أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، لم تشدرتي نسك تند أهدو أتكين كراتمنا مقدمة العزية يو بير دوات الرجب hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433 wannan rana ta yi daidai da 26 ga watan 5 na shekara ta 2012 ta miladiya. Wannan darasi namu shine zai zama to darasi na biyu a cikin wato babi na uku na wannan littafi, shine babin zakka. Wannan shine darasi na biyu na wato zakka. Mun yi darasin farko a makon da ya wuce, wanda a ciki muka yi bayanin ma'anar zakka da hikimar shar'anta ta da kuma wato fa'idodi da ke cikin fitar da ita, sannan kuma da bayanin sharuɗan wajabcinta, wato waɗanda take wajaba a kansu. Za mu ci gaba daga inda malam ya ce fanifabu zahabi 20 dinara, wato shine bayani akan zakkar kuɗi. Zakkar kuɗi wadda malamai sukan kira zakatun naqdain, ko kuma su ce zakatu zahabi wal fidda, wato zakkar kuɗaɗe ko kuma zakkar zinare da azurfa. Malam yace fa nisabu zahabi 20 dinara, nisabin zinare dinari 20. An-nisab, abinda ake nufi da nisab shine gwargwado. Ana ambatan nisabi wajen dukkan wani mikdari da shari'a ta kayyade shi, kama ana ambatan a wajen zakka ana fadan nisabi a wajen mikdarin abinda idan mutum ya idan qarawo ya sace shi za a yanke hannunsa, ana ambatan nisabu sariqa. Haka zalika ana ambatan nisabu sadaq, nisabun sadaki, wato shine gwargwadon abinda shine akallan abinda zaka iya bayarwa domin ya inganta cewa sadaki an biya shi, an cika rukuni daga cikin rukunnan aure. Duk abinda kaji shari'a ta kira nisabi shine miqdari. Ana ambatan nisabi a babin zakka da kuma a babin sata da babin aure da babin diya, duk ana ambatan an-nisab. To yace nisabu zahab, nisabun zinari. Az-zahab, abinda ake nufi da zahab shine wannan ma'adani sananne mai kima wanda ake hako shi daga ƙasa, wanda da shine ake amfani da shi a matsayin ɗaya daga cikin jinsin abubuwan da ake amfani da su a matsayin kuɗi. An-naqd, an-naqd shine abin da kake miƙawa domin ka sai abubuwa. Duk abin da shi zaka miƙa don ka sai abu shi ake ce masa an-naqd. A cikin ciniki da ake yi, ba cinikin ba ni gishiri in baka manda ba, ciniki wanda zaka bada an-naqd, ka karɓi al-manqud, abin saye to da kuɗi ake yi shine ake ce ma an-naqd. To zahab yana ɗaya daga cikin an-naqdain, yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake bayar da su a matsayin kuɗi, wanda shine ta hanyar sa ake sanin wato kimar, ake kimanta abubuwa da shi. In ana so a san kimar abu, to za a kaddara shi. Ba za ka kaddara in za a ce kimar gida, ba za ka ce kimar wannan gida shine buhu dubu na alkama ko buhu 100,000 na shinkafa, a'a sai kai amfani da zinare ka ce kimarsa wato zinare kaza ne. Wannan shine asalin takdiri wanda annabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ana yi a cikin al'ummar sa tun a jahiliya, kuma yayi ikirarin su. Musulunci bai zo da nasa bugun kuɗin ba, bai zo da nasa nau'i na kuɗi ba. Kuɗin da ake amfani da su a zamanin sune na zinare da na azurfa, shi aka yi ikirarin su. To kuma a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wajabcin zakka. Wanda ya bayyana wajabcin zakka din nan shi ya tabbata cewa akwai zakka a wato waɗannan kuɗaɗe ana fitar musu da zakka domin su dukiya ne. Tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zakka ana fitar da ita daga cikin dukiya ne. To da aka wajabta zakka a cikin zinare, wannan ya nuna kan cewa zinare yana daga cikin zakka, ya zamanto yana daga cikin zakka, saboda shi ne yake bada miqdarin kuɗi, shi ne yake bada kimar kuɗi. To abinda ake nufi kuma da zinare a nan shi ne da shi kuɗin, wato silan langwal wanda ake amfani da su a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ake cewa jinsi, wanda ake cewa jinsi na mafi kaskanta a cikin sa ake ce masa ad-dinar, ake ce masa ad-dinar. To shine muke cewa zinare mu. Asali kalmar dinar din larabci ne muka mayar da shi, Hausa muke cewa zinare. Sai muka mayar da, amma sai muke amfani da zinare a matsayin shi kansa, wato a shi ma'adanin na dinaran, wanda daga shine aka yi dinare din. Ad-dinar shine kamar silan, silan da aka buga na gwal. Shi yasa za ka ga akan ce silan langwal, kuma wajen azurfa a ce siyar san azurfa. To na gwal shi ake ce ma dinar, na azurfa shi ake ce ma dirham. Kowanne yana da miƙdarinsa. To nan yace az-zahab ya hada wannan dinar din da kuma gwal wanda aka, wato da kuma gwal wanda aka mayar da shi sanda, aka mayar da shi wato a narkakken gwal sanda sanda wanda mutane suke ajiye kudin su, wanda zaka gani a cikin bankuna, a bankuna musamman manyan bankuna na duniya zaka rinka ganin wato suna ajiye kudade, suna ajiye dukiya a matsayin, suna narkakken gwal wanda aka narka shi aka mayar da shi kamar irin sandan sabulu. Ina an san sabulu mai sanda ai ko irin na wanka, irin na wanki din nan na da mai tsawon nan wanda ake daddatsa shi. To kusan iya tsawon sa haka, iya tsawon irin waɗannan gwalagwalai din suke. Eh, lango, lango kuma ta wajen wannan Hausar ba. To ga wata fa'ida, sunan sa a Hausa lango, ba langa ba kenan, go ba langa, lango. To irin wannan zinaran ya hada wannan, shi ma akwai zakka a cikin sa, da kwanuka da aka yi su da zinare, wato shine kamar cokula da kwanukan sha da kwanukan cin abinci da tasa wadda ake ta ta zinare, duk ta shiga ciki ana fitar da zakkar su. Amma banda zinare da aka sassaka shi aka mayar da shi kayan adon mata, kamar awarwaro na hannu kenan, kamar ɗaukunne, kamar ƙawanya, kamar sarƙa, kamar wanda ake sawa a hudar hanci, makamantan waɗannan na adon mata, duk da zinare ne. Amma shi ba shi ma ne yake nufi a nan ba, domin shi wannan wata matsala ce daban wanda za mu zo bayani a kanta. Shin kayan adon mata na zinare akwai zakka a cikinsu ko babu zakka? Waɗanda nake ƙidaya mana ɗinnan su ittifaqan akwai zakka, silan langwal da lango na gwal da kwano da tasa ta gwal, duk da kuma gwal wanda yake haƙaƙƙe wanda aka haƙo shi daga ƙasa, ma'adani kamar wanda za ka ga a zamfar suke zuwa suna ciro shi ɗin nan, shi ma akwai zakka a cikinsa. Sai dai sharaɗin zakkarsa ta sha daban, sharaɗin zakkarsa daban ce da sharaɗin zakkar kuɗi. Za mu yi bayanin sharaɗin zakkarsa. Saboda haka da ya ce az-zahab ya haɗa waɗannan, ya ce 20 dinaran, miƙdarin nisabin zakkar zinare gwal shi ne dinare 20. To ya za mu gane ƙimar wannan dinare ɗin? Ad-dinar ba miƙdari ne na shari'a ba, ba shari'a ce ta kawo shi ba, kamar yadda na ambata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu a Makka ana amfani da dinari, silalla na dinari, wanda yawanci a ƙasar Rum ake buga su, a ƙasar Syria, domin can ce headquarter daular Rum, su ne suke amfani da dinari, su suke buga silallan gwal da shi mutane ake amfani da shi a cikin ƙasashen Larabawa. Haka kuma ana amfani da azurfa, wanda ita kuma azurfa a daular Farisa ake gina a can ake yin siyasa. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu wannan dirhami da wannan dinari, haka zamanin Khulafa'ur Rashidin, har daular Rum ta fadi, daular Farisa ita ta fara faduwa a zamanin Sayyidina Umar, daular Rum ita ma ta fadi, ita ma a zamanin Sayyidina Umar. Sai kwantar musulunci a lokacin Banu Umayya ta koma can Syria. To lokacin sarkin musulmi a cikin daular Banu Umayya, Abdul Malik ibn Marwan, shi ne ya tattara
duk siyan sagwal da ake da su wanda aka yi su ake amfani da su a cikin a lokacin jahiliya har zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka sai musulmi suka buga nasu bugun kudin na farko aka yi ad-dinarul shar'i ad-dinarul umawi aka yi dinari na daular musulmi wanda aka buga shi wato silan langwal na dinari na daular umawiya aka soma amfani da shi ya zama to wannan shine dinari da ake rage hukuncin shari'a tare da shi to wajen sanin miqdarin wannan malamai sai suka bincika gidajen tarihi na daular na wato kasashen turawa sai da suka samu irin wannan silan gwal din wanda a zamanin Abdul Malik bin Marwan aka gina shi aka buga shi shi kuma Abdul Malik ibn Marwan da yake malami ne kuma tabi'i ne a lokacin tabi'ai yake sai da ya tara malaman sahabbai malaman tabi'ai da wanda suke tsura daga cikin sahabbai aka tabbatar da kan cewa wannan miqdarin sa miqdari ne wanda yake shari'a ta yadda da shi to da malamai suka auna nauyin wannan dinari wanda aka buga a zamanin Abdul Malik ibn Marwan sai suka gano nauyin sa a wato miqdarin nauyi yanzu na a miqdarin nauyi na wato gram da kilogram ya tashi gram 85 ya tashi gram 85 an gane gram 80 afwan gram 4 da rubi gram 4 da rubi gram 4 da rubi shine dinari daya saboda haka dinari 20 ya zama to gram 85 saboda haka nisabin dinari shine gram 85 an fahimta an rike ko ba a rike ba dinari na shari'a nawa ne nauyin sa gram 4 da rubi wato shine gram 4 da kashi 1 cikin 4 shine in al-lisafi ne na yanzu zamani al-lisafin decimal zaka ce hudu wato 4.25 4.25 al-lisafin decimal kenan wannan shine dinari daya na shari'a silai daya na shari'a shine gram 4.25 to idan misali kuma an ce dinari 20 to dinari 20 in kai 20 sau 4.25 abinda zai baka shine 85 20 sau 4.25 daidai yake da 85 saboda haka gram 85 daidai yake da dinari 20 wanda yake shine nisabin dinari an fahimta to saboda haka idan kana da silalla na gold da nauyinsu ya kai gram 85 zakata wajaba a kansu sun cika shar'in nisabi shar'i na farko kenan na nisabi na'am za mu zo shar'i na biyu din wa nisabul wariqi nisabin azurfa ana ce ma alwariq ana ce ma azurfa alwariq asarin saboda yanda ake mai da ta zamanto kamar takarda zamanto damammiya mi'ata dirhamin dirhami 200 ne dirhami 200 to shi ma dirhami da aka kiyasta shi sai malamai da aka je aka nemo dirhami da yake an yi amfani da shi a can zamanin da a zamanin jahiliya da kuma farkon musulunci irin dirhamin da aka samu a gidajen tarihi ya nuna kan cewa nauyin guda daya shine wato gram 2 da kashi gram 2 da 90 da 975 gram 2 da 975 na'am to idan kai wannan sau 200 sai ya baka nisabin azurfa gram 595 misabin azurfa gram 595. Saboda in kana da azurfa da nauyin siyarsa na azurfa da nauyin su ya kai gram 595 to nisabin zakka sun kai nisabin zakka ka cika sharadin ba sharadi daya daga cikin sharadin ba da zakka wannan bayanin miqdarin nisabin nake yi kuma akan zinari da azurfa muto a hankali a zamu ce wata kila yanzu duk mutane za su ganin ai wannan duk labari ne mu ba azurfa gare mu ba zinari gare mu ba a dalilin nisabin zinari shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina al-wayrwayto cewa duk wanda yake idan kana laka 20 dinaran wahala alaiha al-hawl fafiha rub'u fafiha nisfu dinar in kana da dinari 20 kuma shekara ta kewayo a kansa to akwai rabin dinari a ciki kuma a dangane da azurfa hadisin Abu Sa'id al-Khudri muttafaqun alayhi yace wa fi kul wa fi khamsi awaqin min al-fiddati wa fi laysa fi ma duna khamsati laysa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqa wala fi ma duna khamsi awaqin min al-fiddati sadaqa babu zakka akan abin da yake koma bayan ukiya biyar kowace ukiya daya kuma dirhami 40 saboda haka ukiya biyar dirhami 200 kenan wannan shine nisabin azurfa asalin nisabin azurfa da na zinare duk daga hadisan manzon Allah sallallahu wa sallamuhu alaihi to nisabi sharadi ne na zakka babu zakka sai wanda yake da nisabi domin nisabi shine yake nuna isar wadata ga mutum wanda yake ba shi da nisabi wato wadatarsa bata isa ba koda ya iya biyan bukatunsa amma bai ajiye ba shi da kuɗi waɗanda suke ajiyayyu da suka kai nisabi ya nuna kan cewa har yanzu ba mawadaci bane eh har yanzu a'a ba za a ce muftaji ba dai mawadaci bane ba dai mawadaci ba ai ka san akwai wanda yake muktafid ba yabo ba fallasa ba wadata ba kuma bukata al-muqtasid kenan akwai kuma fakiri akwai kuma wanda yake gani mawadaci to dan wanda yake ba shi da bukata ai wanda yake ba shi da wadatar da zai yi ajin nisabi amma ko ba shi da sifar talauci ba za ka iya ba shi zakka ba ko ba za ka ce zakka ta wajaba a kansa ba to sannan sharadi na biyu yace sharadi na biyu wanda malam ya ambata yace wal wajib sai da ya bayyana tukunan idarin zakkan sa ne ya bayyana sauran sharuɗin yace wal wajib fi zalika rubu'ul ushr wajibi da ake fitarwa fi zalika a cikin wannan wato a cikin zakkar dinari da azurfa shine rubu'ul ushr wato rubu'in kashi ɗaya cikin goma shine kashi ɗaya cikin 40 kenan ka kasa dukiyar kashi 40 ka fitar da kashi ɗaya shine zakka kashi 39 din naka ne kaga rabon Allah Allah bai maka zalunci ba 40 bai ce ka raba shi goma ba ka bashi ɗaya kamar yadda ƴan kwangila suke 10% shi bai ce 10% ba ka raba shi goma ka ɗauki tara ka bashi ɗaya a'a shi cewa ka raba shi 40 ɗaya ka bayar da shi zakka haƙƙin Allah 39 kuma din naka ne kashi ɗaya cikin 40 shine wajibi a cikin wannan shine yanzu a lissafin zamani ake cewa wato percent wato kashi 2.5 cikin 100 tunda yawanci a cikin calculator akwai percent ko lissafi za ka yi ka san ka iya a cikin calculator musamman ƴan kasuwa sun san amfani da percent ka buga duk abin da za ka buga na lissafin ka kana danna percent sai fitar maka to in percent kake so na zakka kashi wato percent 2.5 kenan 2.5% yace idza balagha hawlan kamila idan ya kai shekara cikakkiya shine al-hawl shine shekara wato ya take shekara ta take wayowa idan wannan kudin ya kai nisabi kuma ya zamanto ya kai shekara daya wa kana milkan kamila kuma ya zamanto mulkin mutum ne kuma mulkin ma cikakke to kaga da yace mulki kaga ya fitar da kudin da aka baka ajiya da suka kai nisabi kuma suka shekara a wajenka baka da kuɗi amma an san kai amana kai amini ne, mutane suka dauko kudaden su suka zo suka ajiye a wajenka wajen miliyan 5 kana ajiye da su, ko kai dan canji ne an san kullun kana da kuɗi aka dawo maka miliyan 5 aka ajiye a cancinka amana suka shekara a wajenka ba za ka fitar musu da zakka ba dan ba mulkinka bane ba mulkinka bane. Haka zalika idan ya zamanto mulkin naka ya zamanto milkan kamila cikakken mulki, akwai abin da zaka mallaka amma mulkinka ba cikakke bane, me misali ka mallake shi amma mulkin bai zamanto cikakke ba tabbatacce. Na'am, eh, partnership a mulkin ka cikakke ne mana, eh, na'am, in suna wajen baki a hasan kana da kuɗi amma suna hannun mutane, kana da kuɗi baka da shi ko ba haka ba, kana da kuɗi baka da shi ba za ka je baka da shi ba, tunda ko bayan mutuwarka haƙƙi yana nan akan mutane za a biya, ba ka ce kana da shi ba tunda ba su shiga hannunka ba, saboda haka kuɗin wanda dan haka wanda ake bi bashi ba zai fitar da zakar dukiyarsa ba idan ya zamanto kan cewa bashin ai wanda yake da kuɗi sun kai misali amma kuma yana bin waɗansu bashi, kuɗin suna wajen wanda ake bi bashi ya riga ya bayar da su bashi ko kuma shi kansa ana bin sa bashi, ya zamanto bashin da ake bin sa idan za su gama da wannan kuɗin gabaki ɗaya ka kaba ta haukar su ba. Haka zalika bawa, abin da yasa watakila ba mu kawo wannan misalin ba sai dai ka gansu zama a cikin tafin fiƙo tunda ba mu da bayi yanzu, bawa da yake da dukiya dukiyar ba tasa ba ce ko sai uban gidansa ce, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ba'a abdan lahu malun fa maluhu lil za'i illa an yashtaritahu al mubta, wanda yake da bawa sai ya sayar da shi, ai wanda ya sayar da bawansa kuma alhali bawan yana da kuɗi to dukiyar ta shi ubangidan ne da ya sayar da bawa, sai dai idan wanda ya saya ya ce da sharaɗi cewa da shi da dukiyarsa din na saya, saboda ka kaga ma dan haka zakka ba ta waje ba akan bawa tunda dukiyar ba tasa bace, ba shi da al-milk al-kamil. To kun ga nan sai aka sharɗanta sharaɗai guda uku na zakka, na farko nisabi, na biyu al-haul ya shekara kudin su shekara, na uku ya zamanto kan cewa mulkin da mutum yake da shi na dukiyar cikakken mulki ne, wato ma'ana babu bashi ba bashi bane a hannun mutane da ya je bayar a hannun mutane suna nan tare da shi. To a cikin sharuɗan nan akwai dukiyar da ita ba a sharɗanta mata waɗansu daga cikin waɗannan sharuɗai, shine ma'adani idan mutum ya je yana haƙo ma'adani, kamar mutanen da suke harkar mining suke zuwa Zamfara, suke zuwa Jos suna harkar mining, ba wani ma'adani da ake fitar masa da zakka sai zinari da azurfa, amma dan ka je ka haƙo tantalite ko ka haƙo kuza ko ka haƙo menene duk sai in ka sayar kuɗin sun yi shekara ɗaya shi za ka fitar musu da zakka, eh ko dutse. Amma zinare da azurfa in dai ka fito da su daga in dai sun kai nisabi in nauyinsu ya kai gram 85 na zinare, in kuma azurfa ce nauyin ya kai gram 595 to kana fito da su ba sai ka jira shekara ba, a lokacin za ka fitar da zakkarsu. Don haka wannan sharaɗin da muke ambata sharaɗi ne na zinare da azurfa da suke ba na ma'adani ba, amma in ma'adani ne daga zarar ka fito da su daga cikin ma'adani za ka fitar da zakkarsu. To wannan iyakar abinda za mu karanta kenan, sauran ku tattaro hankalinku gaba ki dai za mu aje zinare da azurfa mu koma naira da kobo da dala da fam, domin su ne kuɗin da ake amfani da su yanzu. Asali a cikin zakka zinare da azurfa domin su ne ƙimar kuɗi a wancan zamani, kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce zakka ta dukiya ce, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal ma'mun, كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ صدقة في أموالهم صدقة أتكين دوتيو ينسو تزيناري دا أزرفا سوني دوتيا أما ينزو سوني مكياس دوتيا سوكة باير وانزاك تي انزاك تي جدا ذاك جيك أكو زيناري دا أزرفا نكبا ومتن بل زيناري دا أزرفا ينزو دو إي أكي تينسو توكن dan haka sai malamai suka ce me hukuncin waɗannan kudade waɗansu ɗan tsirari kadan suka ce ai waɗannan kudade ba zinare bane ba azurfa bane Allah ya farlanta zakka a cikin zinare da azurfa dan haka babu zakka a cikin kudi saboda haka duk kudinka in dai ba kana juya kudin da yake a cikin kasuwanci ba baka da zakka amma in da kana da miliyoyi da ka ajiye a banki babu zakka a cikin su wannan waɗansu ɗan tsirarin gaske wanda yake kuma wannan magana ba saɓani ne na malamai ba kuskure ne ga waɗanda suka faɗa saɓawa ne ga shari'a ba saɓani ba ne a cikin hukuncin shari'a kusan akwai saɓani a cikin hukuncin shari'a akwai saɓa ma hukuncin shari'a wannan ƙaulin saɓa ma hukuncin shari'a ne ba saɓani ba ne a cikin hukuncin shari'a me yasa yake saba ma hukuncin shari'a saboda Allah madaukakin sarki ya farlanta zakka a cikin zinari da azurfa ya farlanta zakka a cikin dukiya kuma waɗannan kudade sune dukiya ne sune dukiya sune ake sanin kimar abubuwa kamar yadda a da ake sanin kimar bawa da kimar diya ake fadan sa da zinari da azurfa yanzu aka tashi fadan kimar gida da kimar abin da za a bayar wajen sadaki da kimar jinayat da aka yin an ji mutum ya ciwo kimar abin da za a bashi na diya za a kaddara ne da kudi ake kaddarawa kuma asali waɗannan kudade ai sun zo a maimakon zinare da azurfa ne ya akai kudaden nan suka zo ne tukuna ya akai aka ringa amfani da takardar kudi aka bar amfani da zinare da azurfa tunda bai fi shekara 150 ba da aka daina amfani da zinare da azurfa asali dalilin da yasa aka daina amfani da kudaden nan da mutane suna amfani da zinare da azurfa ne wajen ta'amulinsu sai ya zamanto kan cewar mutane attajirai in za su tafiya daga gari zuwa gari suna jin tsoron daukan kudi masu yawa saboda kudin in za su je su fatauci kudin nan tunda karafuna ne ga nauyi ga rashin amincin hanya saboda haka sai suka ringa amfani da waɗanda suke ta'amuli da zinare da azurfa gursumeti masu sassaka azurfa da sassaka zinare wajen yin kayan adon mata saboda haka suna da zinare da yawa sai su ce shin kana da wakili a garin da zamu je kamar alal misali daga makka za su tafi misra sai su ce kana da wakili a garin misra ce ina da wakili sai ce to ga kudina dinare 100 rubuta min takarda in naje misra sai in karba wajen wakilinka a can kai kuma ka dauki kudin da kake bukata na kamasho akan wannan ya bashi kamasho ya bashi wannan takarda idan ya je wajen wancan na misra sai ya bada wannan takardar sai ya bashi dinare to sai ya zamanto mutane suna amfani da wannan takardar ya zamanto mutum yana buga wannan gursumeti ya buga takarda duk wanda zai zo sai ya kawo masa zinare ya ajiye sai ya bashi takarda shaida cewa yana da zinare kaza a wajensa to har sai idan wani ya zo da wata takarda a bashi wannan zinaren sai ce me zakai da zinaren ne wallahi ni ma zan je in sai kayan abinci to ba kan baka takarda ka ba mu mai kayan abincin wannan takardar cewa kana da zinare kaza a wajena ko shi yake so in zo zan bashi zinaren sa maimakon ka dauki kudinka maimakon ka dauki wannan siyar sa ka je ka bashi saboda ka sai zaman to wannan takardar ana amfani da ita maimakon kudin su kuma gursumeti suka ga ai ba zai yiwu ba duk masu wannan takardun a lokacin da su zo su ce duk suna son zinaren su saboda ka in suna da zinare 1000 a wajen su zinare 1000 da yake a hannun mutum 100 kowa yana da zinare 10-10 alal misali sun san ba za su zo lokacin da su karba ba saboda haka sai su buga wannan takardar sama da ta zinare 1000 ta zinare wajen 10,000 su raba wa mutane saboda sun san ba za a zo lokaci ne a ce za a karba ba koyaushe aka zo mutum ya zo ya ce yana son kudin sa za su iya bashi za a samu kudi a wajensu amma da za a yi dogon layi kowa ya ce yana so tsoron za a tona asiri to sun saboda suna gudun kada ai wannan dogon layi wannan ta haka aka soma wannan shine asalin fara amfani da farin zuwan bankuna suna da benci da suke zama a kai suna da waɗannan kudade nasu da kuma akwatin su a gefe da suke zuba zinare su dauko takardu su ba mutane akan banki wannan bankin wannan banki din shine ake ce masa banco da yaran Italiya shine ya zama to banki shine asalin fara amfani da banki aka zo ana amfani da kudi kuma har da ake amfani da kudin nan kudi din nan da ake bayarwa duk yawanci in ma ya zama to wato a takarda ce da take nuna cewar kana da kima ta zinare ko ta azurfa kaza idan kudin Ingila ne kudin Ingila an gina shi ne kima ta kima zinare ce pan ɗaya na Ingila akwai kudi za a baka nauyin pan guda ɗaya na zinare kudin Italiya na azurfa ne kudin daular Usmaniya na azurfa ne to sai da ya zama to cewar lokacin da aka yi yakin duniya na biyu kasashen turai suka kasashen turai ya zama to kan cewar arzikin su ya kare sai aka ce to ga baki daya a sanya dalar America ita ce kadai take wato ita ce kadai dukiyar da take a da take abin da take musaltawa shine zinare wato kowa in yaje zai iya bada kudi a bashi dalar America to idan ya bada dalar America za a iya bashi zinare wato sauran bankuna za su iya in suna da kudaden dala ta America to za su iya zuwa su kai ma America ta basu zinare a shekara ta 1945 a Bretton Woods ake wannan ittifaqin shekara da aka kafa IMF har sai lokacin Nixon tukuna a shekara 1970 da yan kai shine sai yace duk wani wanda yake da kudi na dala ta America da za a bashi ba za mu bashi zinare ba ya karbi ne zai karbi dala ya karbi dala shi yasa yanzu ake cewa yanzu America abinda take buga dala kawai take yi tana buga kudi tana rabawa mutane bayan gashi shine ainihin kimar dukiyar mutane amma kuma take dabban zaci dan yanzu in ka je ka ba dala America ba za a baka zinare ba amma da duk kudaden duniya sun zama to kan cewa rasidi ne na zinare ko na azurfa sai aka maida su kuma rasidi na dala amma dalar za ka iya bayar da ita a baka zinare sai kuma daga baya sai aka ce dalar ma ba za a baka zinare din ba kawai kudin kowace kasa yana bayyana kimar karfin tattalin arzikin wannan kasa din akan haka yanzu ake to yanzu da aka daina amfani da zinare da azurfa amma kudin nan yana musalta kima ba za ka za mu bashi hukuncin zinare da azurfa ko za mu bashi hukuncin zinare da azurfa ba ba abin da zai hana mu bashi wannan hukunci domin zinare da azurfa da aka ba su hukuncin kudi saboda dalilai guda uku ne na farko suna da mutane suna da aminci kan cewa wannan kudi yana da kima na biyu za a iya amfani da shi wajen ciniki a matsayin naqd ka miƙa a baka ka saya da shi har a baka canji na uku za ka iya ajiye shi saboda ka san kan cewa idan ka ajiye shi yana nan da kimarsa kimarsa ba za ta lalace ba to duk wani abu wanda zai iya cika waɗannan sharadai guda uku ya zama to kudi Ibn Taymiyyah shekara wajen 700 ya bayanin waɗannan sharadai kuma har yanzu waɗannan ɗan economist suke faɗa akan sifar kudi kowane kudi sai ya cika waɗannan sharadai guda uku Ibn Taymiyyah shekara 700 ya faɗi wannan kuma imam kafin shi Imam Malik ya faɗa yake cewa da mutane za su dauki fatar shanu su mayar da shi kudi tsakanin su wanda suke ta'amuli da shi da ba zan yadda su yi riba a cikin su ba ya zama cewa dauki hukuncin kudi wanda yana kan cewa shi kudi is ilahi ne terminology ne da mutane za su hantsu cewa wannan ya zama to kudi muna da kima mun bashi wannan kima mun bashi yarda inda ka san takardar banza ce za ka yadda da wannan kudin ka bayar da shi ka bayar da gidanka ka karɓi takardar banza ka san ba takardar banza ba ce to tunda ko ya zama to dukiya dan haka zakka tana kansa kuma zakka tana kan dukkan kudi wanda yake haɓaka ne yake karuwa kuma kudi yana karuwa ta hanyar juya shi dan haka wannan shine ijma'in malaman wannan zamani illa waɗannan tsirari wanda suka saba wanda shi ba a sauraron sabannin su kan cewa kudi da muke amfani da shi din nan wato dukiya ce da zakka take wajaba a kai ya rage yaya zamu san menene nisabin naira tunda mun ce ga nisabin zinare mun ce gram 85 ga nisabin azurfa gram 595 to naira tunda mu naira muke amfani da ita me nisabin ta to anan wajen in kana so ka san nisabin kudi sawa'un naira ko riyal ko pound ko dala ko dirham ko euro duk wani kudi wanda kake son ka san miqdarin zakar sa sai ka koma ka ga nawa ne miqdarin wannan nisabin na zinari a kudi tunda yanzu zinaran ana fadan kimar sa to sai dai rigimar yanzu zinari ana fadan kimar sa a kullun dangame da a bisa nauyi wanda yake ba shine nauyin da muka kiyasa ba mu nauyin da muka kiyasa shine nauyin gram su kuma suna amfani da wani troy ounce shi suke amfani da shi suke fada kimar sa a kullun a sati uku da ya wuce na dauka zami wannan karatun lokacin na dauka karatun mu zai kai nan ba ni waya ta a da yake kullun suna fitar da kimar na fitar da kimar na gano kimar a sati uku da ya wuce kan cewar shi gol ounce daya na gol dalar America 642.05 to idan kana so ka mayar da shi zuwa gram domin da shi ne zamu samu nisabi sai ya koma gram 50 sai ya koma dala 52.79 shine gram daya to wannan dala 52.79 idan kai 85 shine zai baka nisabi a dala wa yake da calculator ba mu gani ina an canji ku ce kitan dala 52.79 sau 85 ya zamanto dala 4487 wannan shine nisabi na nisabi a dala to in za mu mai da shi naira sau nawa zamu kenan dala ɗaya nawa ce 160 ya zamanto 717,962 nawa suka ce a can na'am 762 to kun ga da saboda zinare ya sauko a kasuwar duniya cikin kwanakin nan su can 762 shine misali mu kuma nan a sati uku da ya wuce 717,962 wannan mun ɗauki cewa a bisa asasin lissafi da zinare kenan to mu zo mu lissafi idan misabin na azurfa ne nawa zai zama wannan misabi na gwal kenan kuna bi na a tare ko kuma an ko kwalitin na sake maimaitawa to mu tafi zuwa azurfa azurfa a sati uku da suka wuce ita dala 30.35 ounce daya kenan troy ounce to idan aka ana so a sani a gram 0.97 wannan gram daya kenan nisabin azurfa gram nawa ne 595 sai mu yi sau 595 saboda haka zai ba mu dala 580 dala 580 sau 160 ya zamanto 92,893 shine nisabi na azurfa wato da azurfa za mu yi amfani wajen takdirin nisabi ko da zinari. Da azurfa za mu yi in muka ce da zinari, kun ga mawadata da yawa ba su ba da zakka ba, saboda ka gane 500 sai ce bai kai nisabi ba, mai 600 bai kai nisabi ba, sai ya kai 700. Wacan haka suka ce nisabi 620. An fahimta? Amma idan ku muka ɗauki azurfa sai ya zamanto in kana da 100 ma zakka ta hau kanka nisabi, in kana 100 ya kai nisabi. Saboda haka da me ya kamata a kiyasta kimar zakka? Wannan matsala ce da take tabani sosai tsakanin malamai a wannan zamani. Waɗansu malamai wanda yake shine ra'ayin su Sheikh Abu abin nan Abu Zahra, shine ra'ayin su wannan Sheikh Al-Qardawi, Dr. Yusuf Al-Qardawi da Wahbatu Zuhaili mai al-fiqh al-islami wa adillatihi, su a matsayin su sun ce amfani da azurfa. Domin me suka ce? Domin yafi amfani ga talakawa. Dan aka yi amfani da azurfa masu fidda zakka za su yi yawa, ko ba haka ba? Amma aka yi amfani da zinari kuwa sai kaɗan masu samun wannan nisabi. Saboda in nisabi ya ƙaru kaga adadin masu fitar da zakka ya ragu, amma in nisabi ya ragu adadin masu fitar da zakka ya ƙaru. To in ku adadin masu fitar da zakka ya ƙaru kaga talakawa sun samu amfani. Saboda suka ce wannan anfa'u lil fuqara. Su kuma waɗansu malamai suka ce a'a, da zinare za a amfani da shi, domin zinare shi ne asalin bayanin ƙima. Yayin da Sayyidina Umar ya zo zai bayyana ƙimar diya da za a fitar, zinare ya yi amfani da shi, ya ce zinare 1000 shi ne diya. Bai amfani da azurfa ba, sai ya amfani da zinare. Saboda haka ya nuna kan cewa shi ne asalin ƙimatul ashiya. Kuma gwal ko a da ɗin suka ce, ko a da ƙimar abubuwa da gwal ake yi ta. Kuma suka ce duk da yake ana fitar da zakka saboda haƙƙin faƙirai, amma kuma musulunci ya tsare dukiya, baya fitar da dukiya, ba a karɓar dukiyar mutum sai da haƙƙi. Asali in kana da dukiya babu zakka a kanta, sai ta kai wannan miƙidarin. To saboda haka ba za mu tabbatar da cewa kai wannan miƙidarin ba, sai da yaƙini. Yayin da ya zamanto yana ƙasa na azurfa muna shakka ya kai ko bai kai ba, tunda bai dace da na zinare ba, amma in ya kai na zinare kaga na azurfa ma ya shiga ciki. Saboda haka suka ce na azurfa na zinare shine abin yi. Kuma wannan shine ra'ayin waɗansu daga cikin malamai kamar Mausu Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyya, su ma itafci suka zaɓa, da kuma waɗansu haka malamai da suka yi rubuce-rubuce a kan zakka. Na'am, ana Abdullahi. Na'am? Diamond ai shi baya cikin abin da ake fitar masa da zakka. Ko ka haƙo Diamond ba ka fitar masa da zakka ba, sai ka sayar da shi kuɗin su shekara sana za ka fitar masa da zakka. Kuma shi Diamond ba shi da wani hukunci na shari'a da aka rataya, illa da Diamond da Platinum da Petir duk ɗaya suke. Na'am. Amma hukunci ana maganar zinare da azurfa ne. Don haka ko mu nan a kwamitin shari'a da suke fitar da kalandar shari'ar musulunci suna amfani da ƙimar zinare ne ba ƙimar azurfa ba wajen bayyana nisabi. Kuma kaga shi ya sa ma ko wajen nisabin sata, abinda ake cewa da wajen nisabin sadaki rubu'u dinar ake cewa, wa rubu'u dinarin aqallu musdaqi, kamar yadda mai tofa ya ce ko, wa rubu'u dinarin aqallu musdaqi, rubu'in dinari shine aqallin abinda ake bayarwa sadaki. Saboda haka zinari shine asalin abinda ake bayani ake lissafi da shi. Don haka ya zamanto shine zaɓin waɗansu malamai. Kuma kama a nan mu, kamar yadda muka ambata kwamitin shari'a da kuma tun kafin shi kwamitin duban wata, wanda tun a lokacin Malam Abubakar Gumi da aka kafa duk zinari ake amfani da shi ba azurfa ba kuma dai wannan shine dai abin da muke fatawa da shi akan nisabin akan nisabin zinari din dan haka idan mutum yana da kuɗi da suka kai wannan miqdari da muka ce 717,000 da 900 da wani abu a'a kun ga ina lissafin wanda muka yi ne ba na kalanda ba duk wanda yake so lokacin da zaka fitar da zakka za mu zo mu bayanin yanda da ake fitar da zakka wannan muna magana ne akan misali sai matsala ta biyu da take da alaka da wannan shine an yi bayanin zinare an yi bayanin azurfa idan kana da zinare da bai kai nisabi ba kana da azurfa da ita kadai bata kai nisabi ba amma in ka hada su biyu sun kai nisabi zaka iya hada su ko ba zaka iya hada su ba na'am ba ka iya hada su ba saboda kowanne jinsi ne daban wannan shine kaulin Shafi'i kamar yanda ba zaka hada akuya da saniya ba kace alal misali kana da shanu 20 kana da awakai 20 kaga shanu 20 ba su kai nisabi ba awakai 20 ba su kai nisabi ba to zaka iya hada su sai a ce sun kai nisabi tunda watakila kimar awakai 20 zai kai kimar shanu 10 da zai sanya su zaman to 30 sai ka hada su sai su zaman to sun kai nisabi kaga ba a haka bil ijma to amma wajen zinare da azurfa an yi safani shi Imam Shafi'i yace ba zaka hada ba amma da Malik da Abu Hanifa da Imam Ahmad suka ce zaka hada su domin dukkanin su duk da yake nau'i ne daban amma jinsi ne guda ɗaya na dukiya shine annafadaini kuɗi da ake bayar da su ba kamar shanu da raƙuma da awakai bane dan haka zaka iya hada su to dan haka a cikin abin da yake zama maimakon to a maimakon su ma zaka iya hada shi dan haka idan kana da kuɗi naira da kake da ita da ka ajiye bata kai nisabi ba amma kuma kana da dala kana da euro kana da riyal da idan aka hada su gabaki ɗaya za su kai nisabi to sai ka hada su sun zamanto sai ka fitar da in aka hada za su kai nisabi sai ka fitar musu da zakka saboda jinsin su ɗaya duk da yake nau'in su daban ne to waɗannan su ne ina ganin masail ɗin da za mu tsaya a nan za mu tsallake a inda tartibin littafin yake dan inda tartibin littafin yake yanzu darasi da zamu zo gaba da kar wato dabbobi ce amma akwai sauran masail da suke da alaka da zakkar kuɗi wanda yake ita ce aka fi buƙatar ta da za a dawo da ita saboda haka zamu dawo yanzu a gare ta bayan mun gama zakkar dabbobi da zakkar amfanin gona sannan a cikin za mu bi tartibin littafin dan kada ya zamanto kan cewar an yi haldi in nayi tsallake yanzu na kawo sauran duk da yake akwai fa'ida kan cewa mu gama da batun zinare da azurfa a gama da batun zakkar kuɗi gabaki ɗaya wanda ke kuma shi aka fi buƙata domin shi ne ya fi shafar mafi yawan mutane don wanda ba manomi ba kaga bai shafe shi ba wanda ba mai kiwo ba zakkar dabbobi ba ta shafe shi ba duk da yake dai zai iya sani domin ya iya yin fatawa ya iya bayani to amma zakkar kuɗi ta yi ta shafi mutum saboda ta'amulin kowa da kowa da yake yi da kuɗi to sai mai haƙuri da abin da yanda shi malam ya tsara littafin waɗansu malamai ba haka suke tsara littafin hukuncen zakka ba sukan fara ne da zakkar dabbobi ɗin sannan su zakkar amfanin gona sannan sai su tsallake su tafi wajen zakkar kuɗi kamar yanda ya zo a hadisin Anas a wasiƙar da Anas da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ga ma'aikatansa da suke karɓar zakka sai ya fara da zakkar dabbobi sannan zakkar amfanin gona tana ƙarshe an baci zakkar kuɗi to yawanci za ka ga waɗansu zafan fiƙin sai su bi wannan tartibin to shi amma kowane malami wannan istilahi ne ba wajibi ba ne ba mustahabi ba ne saboda haka za mu tsaya a nan sauran masail ɗin sai mun zo a cikin sai mun yi wannan tsallaken insha Allah za mu zo mai ambaton su insha Allah sallallahu wasallam wa baraka ala rasulina Muhammad wa ala alihi
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه تنبأ تفرقه وانا يناتشوه كمان نواني أنيرا أكدي ذاك إذاكا أكيد نميكي بياني أنيرا من قدر عين ذمك اللي سافن تاردكو غماكي أدو سيندكي مزيناري يكي دبو دريبا كوي دري ليا دبو دريبا كوي دبو مشاع بكوي دريتر الريسكشن wannan shine nisabi to kimar abinda zaka fitar da zakar sa sai ka kasa wannan da 40 ka dauki wato ka raba shi akan 40 saboda haka zai tashi wajen wato dubu goma sha wajen dubu goma sha takwas da yan kai shine abinda zaka bayar zakar har kana dubu 700 amma dubu goma sha takwas kawai zaka bayar zaka fitar ka bayar zakar sa idan kana da miliyan 1 abinda zaka bayar zakar sa shine 25,000 in miliyan 1 gare ka 25,000 shi zaka bayar zakar sa na'am shine 1/40 in kana da rabin miliyan abinda zaka bayar zakar sa 20,000 ya afwan 12,500 wannan yace ina son karin bayani akan malamai masu ra'ayin cewa naira ba ta da zakka wani karin bayani kake so ba su da hujja hujjar su a wato raunan naci dan idan kace babu zakka a cikin naira duk masu dukiyar nan da suke da naira da suka sa kudin su a cikin naira ba su ba da zakka ba sai dai in sun je sun sai shanu ko sun sai dinari da azurfa ko sun sai awaki da raguma ko sun je suna yin noma saboda haka ma ba za a rinka ba da zakka ba kwata-kwata wannan kauli yana daga cikin abubuwa yana daga cikin barna a cikin addini da Allah ne kadai ya san iyakarta barna ce a cikin addini malaman ku da suke faɗa abin nan wannan ba abu ne ba wani fa'ida ba ne a gaya maka su waye suke faɗa daga cikin wannan malaman kuma su suka ji yace yana da tambaya wannan na kasance ina samun kokonto da wasuwasi a cikin ayyukan addini na kamar sallah alwalad da sauransu to menene mafita shi mafita kokonto da wasuwasi maganin sa wato kada ka saurare shi ka kauda kai gabarin sa ka rinka hukunci da yaqini idan ya zo maka ka kauda kai saboda cuta ne rashin lafiya ne akwai wanda idan kuma ka biye masa ke kawai karuwa kawai zai rinka yi saboda aka dauke hankali ake da gare shi ko shi ka rinka gini akan yaqini kuma ka rinka yawan addu'a kan Allah madaukakin sarki ya tafi maka da waswasi daga cikin addu'o'in Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai isti'aza daga waswasatis sadr wato waswasin kirki waswasi na zuci to ka nemi irin waɗannan addu'o'i din kuma kai kanka in kai jira ka rinka roƙon Allah ya tafi maka da ya kawo maka da wannan waswasi dan ce ina da cutar basir na yawan karewar alwala to ya zan yi da sallah dan ya zaman to kan cewa alwalarka tana yawan karewa saboda yawan wato abin nan yawan basir din iri biyu ne akwai basir wanda yake zai zaman to kan cewa yana fitar da najasa ko yaushe zai zaman to yana fitar da najasa kamar yanda mai salasun fitsari shi kuma wannan zai zaman to basir din sa ya zaman to yana fitar masa da najasa daga matsugunin sa to wannan hukuncin sa zai dauki hukuncin mai istihaba kowace sallah zai mata sabuwar alwala sannan idan yayi alwalar sallah a zahar zai iya yin nafila
duk da wannan najasa tana fita wannan ba za ta hana shi ya sallar azhar da wannan alwalar ba amma ba zai sallar la'asar da wannan alwalar ba ko kuma kamar ya zo masallaci nan ya shigo yayi sallar magruba sannan ya zauna ya ji karatu akta da iqama za a yi sallar isha ba zai sallar isha da wannan alwalar ba sai ya ji ya sabunta wata alwala haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mu mai ittihaba to haka mai hukuncin basur haka malami take bashi wannan hukunci kiyasan akan mai jinin istihaba jinin rashin lafiya wanda jinin ta baya yankewa to idan kuma basur din yana sanya shi da yawan fitar da iska ne cewa idan dai yayi alwala kafin ayi sallah kafin yayi sallah in yayi alwala kafin yayi sallah alwalar ta kare garihi salatul rih ba salatul rih shi ma duk haka zai dauka hukuncin mai istihaba zai dauka in yayi alwala da sallah azhar to duk rihin da zai fita ba zai la'akari da shi ba haka zai yi sallar sa kuma ana ba mu mai ana cewa mutum yana da hukuncin salat na rih na rihi idan ya zamanto kan cewar a cikin kowace sallah sai yayi a cikin kowane lokacin sallah kamar misali da azhar yayi alwalata ta kare kafin la'asar alwalata ta kare ya sake wata alwalar ta sake karewa kafin magruba saboda haka ba wai salatul rih din yanda mutane suke dauka bane kan cewa kowane minti biyar sai yayi a'a idan akan kowane lokacin sallah zaka yi rihi ana ba shi hukuncin mai salat inda ya zamanto mustankah ne kullum mutum haka yake to ana ba shi wannan hukuncin kuma wannan duk saboda babinsa malamai sun gina wannan akan raf'ul haraji wato daukewar takura da tsanani tunda Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku wani tsanani da takura a cikin addinin ku ba sannan wannan yace a bambance tsakanin zakka da sadaka ko duka daya ne zakka nau'i ce ta sadaka zakka ita ce sadaka ta farilla amma ita ko sadaka ta hada da sadakar zakka da kuma sadaka wacce take ba ta zakka ba sadaka ta tawwi'i ta nafila wato ka ba mutum sadaka abinda ake nufi da sadaka shine duk abinda ka bayar da shi saboda Allah ka bayar da shi kana neman lada wajen Allah to wanda ka bayar da shi ta jihar farilla to shine zakka ita ce sadakar zakka wanda ka bayar da shi kuma ba ta jihar farilla ba ta jihar tatawwu'i kai to ita ake cewa sadakatul tatawwu kuma yawanci akan yi itlaqin in aka yi itlaqin sadaka tana komawa zuwa ga wannan jinsi na biyu ne tana fila kamar yadda aka yi itlaqin zakka ba amfani da ita ga sadaka tana fila amma sadaka ana amfani da ita ga sadakar nafila da kuma sadaka ta farilla sai dai in aka yi itlaqi in aka sake ta babu kaidi yawanci abin da ake nufi shine sadaka wadda take ta mustahabbi ba a yin sadaka dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin sadaka dan annabi ana yin sadaka dan Allah ne dan ibada ce sai ka koya masa a ba mutane shawara su koyi larabci domin fahimtar addini sosai kuma harshen annabi sallallahu alaihi wasallam ne to kun ji jama'a ana bada shawara a koyi larabci wannan shawara ce mai kyau kuma wannan masallaci yana da account ne wanda za a iya bada taimako ba waɗancan ƙananan akwati ba akwai account kuma Allah ya da za a liƙe lambar account ɗin masallaci a cikin signboard a cikin wato board da ake da shi na inda ake sa announcement don waɗanda suke so su kawo taimako ya zamanto kan cewa sun bayar ya zamanto kan cewa sun samu hanyar bayarwa insha Allah Allah ya saka da alkhairi dan Allah malam mutum zai iya yin wannan istighfarin astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi bayan idan da sallar farilla ko sallar nafila ne wakan astaghfirullah da ake a'a da zai ba duk zikiri da aka ayyana shi a wani waje to ya ayyana shine sunna ka yi shi in ka baddala shi da wannan ka samu ladan yin wannan zikirin amma ko baka samu ladan yin wannan sunnar ba saboda haka an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi sallama yana istighfari sau uku a wani hadisin Aisha ummul mu'minin sai ta bayyana cewa yana istighfarin yace astaghfirullah dan haka wannan shine istifarin da mutum zai ba wani siga taimakon sa ba. Yana wannan yace ahlus sunna zai iya auren wanda mahaifinta dan shi'a ne, ita in ba shi'a bace zaka zai iya aurenta mana, ita in ba shi'a bace zai iya aurenta. Na'am. To in ko to ai wannan hukunci ya nema fa, to ai ya nema, amma in shi amma in yana neman akan in yana neman halin da yake ciki ne fatawa take nema muayyana akan kansa, to sai zo ai masa fatawa. Amma in bayanin hukunci ne na shari'a, wannan shine hukunci, to kuma ya rage kuma fatawa na ainihin halin da yake ciki, wanda yake wannan akwai mulabasat da za ta iya zaman tokanta ba lai hukunci fatawa ta dace da hukuncin da muka faɗa ba anan. Amma hukunci na shari'a shine kan cewa wanda yake wanda take ba ya ci abu zai iya aurenta. Na'am. To ana bayanin hukuncin irshi, in ka daina ba ai shi'a bace ai. Menene hukuncin matar da ta kauracewa mijinta har tsawon wata biyu, kuma namiji wata nawa ne zai iya kauracewa matarsa? Duk matar da ta kauracewa mijinta ba ma wata biyu ba ko kwana ɗaya ne, to tana cikin inuwar Allah da mala'iku. Mala'iku suna tsine mata, kamar yadda ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, idan mace ta kaurace shimfiɗan mijinta ba ta tal'anuha almala'ika, za ta kwana mala'iku suna tsine mata. Saboda haka duk wannan wata biyun kullum da dare mala'iku suna tsine mata, Allah ya kiyashe mu. Idan ta mutu a cikin wannan hali ta mutu a cikin mummunan hali. Amma dangane da hukunci na shari'a, idan ta yi haka to miji ba ta da haƙƙi miji ya ciyar da ita. Annashid, mace mai kauracewa mijinta, nushuz, yana ifkafin haƙƙin nafaka, saboda haka ba zai ciyar da ita ba. Don haka in a gidan take ba kuɗin cefane, kuma abincinsa na fito sai ya ɗauki fito ya ƙulle. Ko shi ne ya ɓata mata, ko shi ne ya ɓata mata, ai ba ta da haƙƙi. Ba ta da haƙƙi ce wannan, ko shi ne ya ɓata mata, ba ta da haƙƙi. Akwai hanyoyi da shari'a ta nuna za a daidaita. Amma ba ta ƙaurace masa ba. Ba ta ƙaurace masa ba. Hali ɗaya ne aka halatta ma mace ta ƙaurace ma mijinta, shine kan cewar idan ya sake ta saki uku, ita ta tabbatar saki uku ne, shi kuma ya ce saki biyu ne. Amma ita tana da yaƙini saki uku ne. To a nan wajen bai halatta, wajibi ne ta ƙaurace masa har sai hukunci ya bayyana. Ba zai halatta ba, duk da shi ake gaskatawa wajen saki. Amma idan mace ta musanta, ita ta ce a wajenta ta yi itikadi, ta sani a yaƙinin cewa saki uku ne, to bai halatta ta yadda ya sadu da ita ba, domin a lokacin da zai zamanto ya sadu da ajnabiya, zai zamanto kan cewa ita da take da yaƙini akan haka tamkar ta yi zina ne. Haka abin nan, shi kuma kamar yadda mai tufa ya ce a sanya shi ya rantse, idan ya ƙi rantsewa a ƙulle shi. Na'am. Ana maganar ƙauracewa ne, ƙauracewa ya zamanto kan cewa ba ta bar shi kwata-kwata, ta tafi ko ta tafi gida, ta yi yaji, tunda yaji ba sai ta tafi gida ba, ko a gida za ta iya yin yaji. Idan ya zamanto cewa yana ɗaki, ita kuma ta dawo tana kwana a falo, kuma ta shiga falon ta ƙulla kanta, ba ga shi ma sai ya ƙulla sto a nan wajen. Na'am. Na'am. An ce da mutum an biya ta ne. Wai ba za ta zo wajen mijinta ba sai mijinta ya biya ta? Ai sadaki shi ne haƙƙi. Tun da ya riga ya biya sadaki, ya biya haƙƙi. In kai wannan maguzanci ne. Wannan maguzanci ne. Wannan yake sami'tu ba'd al-ulama ba'd so wannan dai ya sami'tu ba'd al-a'imma yake so yace babu a'immati ahli sunna yaquluna fi du'a Allahumma inna nas'aluka bala'an hasana uridu at-tawdih bi hadha ad-du'a ayumkin lil insan an yas'ala rabbahu al-bala' al-bala' aw kama yaquluna al-bala' al-hasan wato ya ce ya ji waɗansu limamai na ahlus sunna suna roƙon Allah kyakkyawan bala'i, saboda haka ya halatta mutum ya nuna kansa kyakkyawan bala'i ko kuma akwai bala'i kyakkyawa. To shi dai bala'i in ka fassara shi a Larabci daban yake da a Hausa. In aka ce bala'i a Hausa, to bala'i a Hausa ana nufin masifa kenan, mummuna ake ne. Amma a Larabci ana nufin jarabawa. Jarabawa kuma Allah ta'ala ya ce wa nabluukum bil-khairi wal-khairi fitna, mune muku jarabawa da alkhairi da sharri domin ta zamanto fitna a gare ku. Saboda haka a Larabci ake cewa wa ablahu bala'an hasana, Allah ya masa kyakkyawan ibtila'i, kyakkyawan jarabawa, shine Allah ya ba mutum ni'ima ya gani zai gode ma wannan ni'imar. Saboda haka babu a bisa da wannan ma'ana babu laifi ka roki Allah wannan. Amma al'aula a cikin irin wannan kai amfani da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi, lafuzza na addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da su, ba ta cikin addu'o'i ma asura. Ni dai ban sani ba, ban ga al-bala al-hasan a cikin addu'o'i ma asura ba, amma a cikin addu'o'i za ka ga al-afiya. Al-afiya ita ai al-bala al-hasan din shine aminci daga bala'i, kyakkyawan bala'i shine al-afiya, wanda shine Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi me zamu roki Allah ya rasulullahi sallallahu al-afiya, roki Allah al-afiya. Na'am, akwai wata tambaya? Na'am. To saboda fankan nan da take ihu bana ji sosai, sai ka daga murya. Ni ba zan yi kokarin sauraro ba don bana ji. Ma'auni na zakka. Ai ba wai da na faɗa wai ma'aunin gwal, ai ba na America ba ne. Na'am. Wanda yake auna dala da shi, o da da nace da dala a maimakon gwal take. Oho, Troy Owens, wannan kuskure ne ka ce na America, ba America ne suke auna ƙimar dala ba. Ba America ne suke auna ƙimar zinari ba a kasuwar duniya. Ana auna ƙimar zinari ne a kasuwanni sanannu na duniya da ake haɗawa, sai a ba da average ɗin, mutawassit ɗin, shi za ka gani, za ka gani a internet. Amma ba America ake zuwa ana cikowa ba, kada ku ce an mai da zakar America. Ba daga America ba ne. Amma Troy Owens guda ɗaya daidai yake da gram 31 da ɗigo 1.04 da kuma sauran lambobi. Amma dai Troy, in kana so ka yi kamar yadda Troy Owens zuwa gram, sai ka raba Troy Owens da 31, sai baka gram 1. Sai abin da natijar shine zai zamanto a gram. To kuma suna bayar da yawanci da malamai abinda sukan ce idan mutum zai fitar da zakka, ya je wajen masu sayar da zinari, sai ya tambaye su nawa ne kimar gram, nawa ne gram ɗaya. In suka faɗi ga gram ɗaya, shikenan sai ya faɗa, a shikenan sai ya yi sau 85 da shi, sai ya san misali. Kamar yadda mukan yi fatawa ga mutane da suke so in mutum zai yi sunna na sadaka da gashin yaro da aka haifa, sai ya samu mai sayar da azurfa, bursimeti, ya bashi, sai ya auna. In ya auna sai ya ce nawa ne gram, in ya gaya masa sai ya ce to in azurfa ne nawa zai kama, sai ya gaya masa a naira. Shikenan ba sai ya yi ta lissafe ba. Malamai sun yadda da wannan. In ka yi, ka je wajen mutum uku, ka je wajen mutane guda uku, suka gaya maka sai ka haɗa, sai ka ɗauki abin da yake shine madaidaici a tsakanin mutawassit, average din. To amma sai yawanci yanzu hay'at da sauransu suna amfani da ƙimar a kasuwar duniya ne. Ƙimar zinarin da ake faɗa a kasuwar duniya a kowace sa'a ana faɗa. Akwai website yana nan, in ka je ma a cikin Google sun yanzu kuna internet, kowa ka je Google ma kawai ka ce gold price, kana danna gold price zai fitar maka. Kusan website ɗin farko da zai so kawo maka shine wanda yake a koyaushe ka danna zai kawo maka price ɗin a wannan lokacin, a wannan mintin da awar, tunda abu ne wanda yake na kasuwanci a cikin kasuwar duniya. To ba lallai kuma ya dare da yanzu, ba lallai ya dace da kasuwar mu ta nan ba, amma in kai amfani da wannan bitifas, kai amfani da abin da yake zai zamanto kan cewar shi ne kima wanda ake yi bisa ilimi, ba kawai bisa abin da ɗin kasuwa ba. Na'am. to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afaat ad-da'imah fi ad-din wa ad-dunya wal-akhirah Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأم بالخير بلاد المسلمين واجعل الأمن والقرار في بلادنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سحاء وسائر بلاد المسلمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم ادفع عنا ولا تدفعنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وسجل ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.